أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم وعلى من اهتدى بهداه الدين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما قول والخاتم لما سبق ناصر الامر بالحق والهادي الى صراط المستقيم وعلى
Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam muka yadda da ranar tashin kiyama, muka yadda akwai hisabi, duk wanda ya yadda akwai sakamako bisa ayyukan da zai yi, to da shi ne Ubangiji yake magana. Ya ce ya ayyuhal ladzina amanu la ta'kulu riba أضعافاً مضاعفاً. وأن أجياء وجم مفكراً تام فقوانا شوى كرم شريبا كرم يأمحاني دربا كما أجياء نمي بياني شوى أبيجي ياكي أمنا ومن ذا الله صلى الله عليه وسلم يأمنا بياني شوى متنبيو ألا يكي ياكي مباشرة تندسو ba wai zai sa mala'iku su yake su ko aljanu ko wasu mutane ba, a shi da kansa yake yaki da su. Na farko masu mu'amala da kudin riba, kudin ruwa. Na biyu waɗanda suke gaba da waliyai. In ce to ya kamata duk wani mumini wanda yake da tunani kuma yake da hankali yi wa kansa fada ya nisanci waɗannan abubuwa guda biyu, ya nisanci kudin ruwa kuma ya nisanci gaba ko kiyayya ko zagin waliyai. domin duk wannan bala'i da ake ciki yanzu ma mun shayin bayani cewa dalilin zagin waliyai da ake yi ne Allah ya saukar da wannan fitinu da wa'innan bala'ai da wa'innan imtihanu. Ubangiji ya ce wa ati'u Allah, mu bi Allah cikin duk abin da ya umarce mu da shi, wa rasul da manzo, la'allakum turhamun, dan cewa mu idan mun bi Allah mun bi manzo din za a ji kanmu rahama za ta sauka gare mu. Anan muka nuna cewa duk wanda ya saba umarnin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya jawo kansa fitina wacce bai san karshenta ba, kuma bai san inda za ta tsaya ba. Allah ya kiyaye mu. To Ubangiji ya ce wa sariqu, ku yi gaggawa, ku yi sammako, ku yi jijjibi, ku yi gaggautawa wajen me? Wajen neman gafara. Ai ila maghfiratin min rabbikum, izuwa neman gafara daga Ubangijinku, izuwa aikata aiki da zai zama shine sababin gafara na Ubangijinku gare ku a bisa duk abin da kuka aikata. Shine aikin biyayya, aikin ta'a, kowane iri wanda aka sani, tun abin da ya kama na filoli, na azumi, na zakka, na haji, na sadaka, dukiya, zuwa biyayya ga iyaye, biyayya ga maza, ga matan su yi musu biyayya. To irin wayannan duka yana daga cikin sababai na magfira na Ubangiji. Duk abin da za ka yi da zai zama dalilin Ubangiji ya gafarta maka, to kai gaggawan yin shi ga Ubangiji. Allah maɗaukakin sarki baya son masu sako, kuma bai son masu sako, amma kuma yana son masu tuba. Inna Allah yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce Ubangiji a hadisul qudsi yana cewa bawana, muddin dai baka gushe ba kana neman gafara ta, to ni kuma ba zan gushe ba ina gafarta maka koda ka zo mun da cikin duniyan nan da zunubi. In duk zunubinka ya kai faɗin duniyan nan gaba ɗaya, zunubinka ne. Ka tubar wa Ubangiji, tuba taubatan nasuha, tuba irin wanda kake tunanin cewa ba za ka sake koma zuwa wannan sako ba da sauran kwanaki ko watanni ko shekaru da ya sauran maka. To shi kenan, Allah ko zai gafarta maka duk wannan zunubi. Shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce at-ta'ibu min az-zambi kamar la zamba la, mai tuba daga zunubi kamar wanda ba shi da zunubin ne, ba abin da ya kai istighfari girma. Istighfari mutum kana yin sa baya barin zunubi a jikin bawa ko kankani. Duk sanda kai istighfari, to ka kankare zunubin ka na da, sai dai in kai wani sabo, amma na da duka Ubangiji ya yafe maka shi. Shi yasa ba a jinkiri, kuma ba a son jinkirta wajen tuba lokacin da kai zunubi. Ka tuba zuwa Ubangijinka. Ubangiji ya ce kuma ku gaggauta wajen aiki da zai kai ku zuwa shiga wa jannatin aljanna, wacce take faɗinta ardu has samawatu wal ard, faɗin sammai bakwai da ƙasai bakwai, inda za a ɗauki sama ta ɗaya a miƙar da ita, sai an je ƙarshenta a ɗauko sama ta biyu a miƙar da ita, sannan a sake haka har a je sama ta bakwai a ƙare, sannan a ɗauko ƙasa ta bakwai ita ma haka, ƙasa ta shida haka, har a zo ƙasa ta ɗaya a miƙar da su. To shi ne faɗin aljanna ɗaya. Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa tsakanin wannan sama da wancan sama ka in ka fara daga ƙarshen wannan sama kafin ka je wancan sama akwai tafiyan shekara 500 kafin ka kure sama zaka yi tafiyan shekara 500 shekara 500 din nan fa da annabi ya faɗa wata kibba mu sani ba shekaru ne na duniya irin namu ko irin namun ne ma na wannan zamanin dan ka sai yanzu zamani yana sauri ba kaman shekaru 30 da suka wuce ba ko 20 da suka wuce dan mu mun sani akwai lokacin da in an ce rana ta fadi kafin a ce ayi kiran as-salatun nan zaka ga ka ta yin nafiloli ka yi ta yin karatun qur'ani ka yi bacci ka gaji ka tashi gari mai waye ba kaman yanzu da kuna rige-rige da lokaci kana kokari kana cewa 12 ta kusa a karfe 1 da ba haka bane da sai ayi sallan isha fa mu je mu yi karatu wajen shehi mu tashi mu zo mu zauna mu yi ta wurdi mu yi ta wurdi mu gaji mu kwanta mu duba littattafai mu yi bacci mu tashi mu yi har duk da haka asuba ba ta yi ba to ko da wannan ne ma shekarun suna da yawa balle ko ba mu sani ba ko kuma annabi sallallahu alaihi wasallam yana nufin ayyamun lahi ne wanda wato daga safiyarsa zuwa 12 kamar shekara 50 ne na duniya to idan wannan ne ake nufi kaga shekara 500 din ba ayyamun duniya bane ayyamun lahi ne to sai ka yi tafiyar shekara 500 tukun za ka kure sama ta ɗaya sannan ka fara shekara 500 ka kure sama ta biyu haka to ba za ka iya shi ne fadin aljanna da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah ya ce wa lokacin da Allah ya halicci aljanna sai ya ce mata ki fadi sai ta yi fadi shekara dubu ma'ana ta tafi shekara dubu fadi sai ta tsaya sai Allah ya sake ce mata ki fadi sai ta yi fadi ta sake tafiya shekara dubu sai ta tsaya sai Allah ya ce mata ta yi fadi sai aljanna ta ce wa ubangiji kaman nawa ya ce izuwa fadin rahamata to kaga wannan ko rahaman ubangiji ba ta da iya shi yasa aka ce wai annabi ya ce dukkan aljanna suna tsakiyar aljanna ne ba wanda ya san iyakanta wai annabi ya ce wajen ajiye bulala wajen ajiye bulala na dabban mutumin dan aljanna inda zaka ajiye bulalan ka a aljanna ya fi duniya da abin da yake cikin da kyau da ni'ima da fa'i inda fa za ka ajiye bulalan ka kaman kai ne kana da doki ka ɗauki dokin ka je ka ajiye to akwai inda ake rataye bulala ba na doki to inda wannan bulalan da za ka rataye na aljanna to ya fi duniyan nan da abin da yake ciki to shi yasa annabi ya ce mu yi gaggawa mu yi musara'a mu yi rige-rige wajen neman aljanna in ka samu aljanna ba za ka taɓa tuna wata wahalar da ka sha na duniyan nan ba ba za ma ka tuna ta ba saboda duk wahalar da ka sha na duniya muƙaddara Allah ya baka shekara 100 ne ko 150 ko 200 to a cikin shekara 200 nan da kai a ce kai wahalar shekara 180 shekara 20 kana kuruciya baka san ma wahalar ba to in ka shiga aljanna a cikin minti 5 duk wannan wahalar za ka manta da su ba za ka sake tuna su to aljannan nan ita ce wanda ubangiji yake cewa mu yi musara'a mu yi rige-rige a ciki aljanna akwai gidajenta waɗanda an gina su da zumurzu koren zumurzu akwai wanda an gina su da diamond ne farin diamond gidajen duk farin diamond ne ko ina an gina shi da farin diamond akwai inda an gina shi da duk dinare ne gidajen duk dinare ne ko ina dinare ƙasansa kuma ƙasan aljanna duk kafur ne duk kasan kafir ne ba irin kaza wannan da kuke tafiya akai bane ko kuma wanda zaka taka ko kuma kasa ce ta kafir wanda tana kamshi kuma komai a cikin aljanna baya karewa kuma baya tsufa abin da kake so a cikin aljanna akwai shi to ubangiji yace mu yi musara'a izuwa neman aljanna wanda fadin da fadin sammai ne bakwai da kasai bakwai wannan aljanna in ji ubangiji uiddat an tanade ta ne musamman danwa lil muttaqin ga masu tsoron Allah mai tsoron Allah shine aka ce yana jin tsoron Allah yana jin kunyan Allah har baya iya cire wandansa saboda tsoron Allah a bayan gida ma yayi fitsari yana jin kunya ina ne inda babu Allah da zai iya tubewa yayi fitsari saboda kunya saboda tsoron Allah saboda nauyi da yake to wannan aljanna din babu a cikin ta abinda zaka nema babu shi an ce talakan aljanna miskini na ƙarshe wanda shine miskinin aljanna shine wanda yake da kaman duniyan nan so 70 duniya wannan ba wai Najeriya ba ba kuma Afrika ba duniya wannan 70 nashi ne shine miskini a cikin aljanna to kaga idan Allah ya baka lafiya ya baka hankali ya baka ƙarfi to karka damu wai ya baka kuɗi ko bai baka abinda zaka damu shine meye zaka yi wanda Allah zai yarda da kai kuma meye zaka yi wanda Allah zai so ka abubuwan da zaka yi wanda Allah zai so ka nafiloli ayyukan ibada ayyuka dan kaga yanzu misali kana damuwa cewa kai talaka ne a duniya kana cikin wahala ba ka da kuɗi kana ganin masu motoci manya suna tafiya hankalinka yana tashi to amma baka sani ba za ka iya yin aiki da karga adalci irin na Allah ka duba irin adalci na Allah in kai ibada sosai in shi mai kuɗin ma zai shiga aljanna to za ka riga shi shiga aljanna an ce talakawa miskinan musulmai suna riga masu kudin su shiga aljanna da shekara 70 sai sun shiga sun ji dadin da su suka ji a duniya sannan su ba su zo su same su sannan su ji dadin tare kuma na sauran shekaru saboda adalci na ubangiji to saboda haka ka damu a duniyan nan ya za kai ka samu yan matan aljanna wanda Allah ya ce su ba ruwansu da wasu maza matan ka na aljanna ba sa tunanin wani namiji ba sa tunanin kowa in ba kai ba yanzu duk dan aljanna a gidansa ubangiji ya kafa kotansa an ce nabi ya ce duk kowace yi ne rana ta kudu sai matan mutum na aljanna sun je sun zauna gaban kotansa suna ubangiji yaushe za ka kawo mana mijin shi kuma bai so ya bar duniya to kaga suna tunanin ka annabi ya ce mace ɗaya ta aljanna in ta sauko nan duniya ba za ka ga hasken rana ba saboda hasken ranar nan fashewa zai yi kamar yadda yanzu rana ta fitar da taurari to haka ma hasken macen aljanna za ta fitar da hasken rana su kuma matan duniya wanda suka ji tsoron Allah suka bi Allah suka bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka yi ibada suka ji tsoron Allah su kuma kyansu har ya fi matan aljanna kyau yanda Allah zai halitta su ya tsara su ya ba su abun nan to saboda haka ubangiji yake cewa mu yi gaggawa wajen aikin alheri in kana da kuɗi kai gaggawa wajen aikin alheri wajen sadaka wajen taimakon jama'a in ba ka da kuɗi ka kyautata magana mai daɗi ka buɗe bakinka ya zama maganarka mai daɗi wajen mutane kar da ka buɗe bakinka sai ashar sai zagi da an taɓa ka sai faɗa sai yarfe sai kage sai menene kar ka yi wannan ya zama aikinka duk aikin alheri ne. Ubangiji ya yi wasafa mana su waye masu tsoron sannan shi ne ya ce allazina su ne wa'annan da yunfiquna kaga suke ciyarwa fi ta'atillah suke ciyar da dukiyarsu cikin biyayyan Allah za su huwa miskinai in an ce ciyarwa fa ana nufin bayan zakka dan zakka wannan wajibi ne in kai inkarinsa ma ka fita daga musulunci in kuma baka bada shi ba kana ta yadda Allah ya ce a yi shi amma baka bada shi ba to ka yi babban kaba'i to ana so bayan ka yi zakka ka zama kai muhsin ne mai kyautata wa mutane ne mai kyautata wa bayan Allah ne kamar yadda Allah ya kyautata maka makotanka ba wai sai mutum ya kawo maka kuka ba ya zama na lokaci-lokaci kana musu ihsani inda kana da shi kana kyautata musu kana kyautata wa ƴaƴansu kana kyautata wa matansu kana kyautata wa duk wani wanda yake kusa da kai daidai gwargwado domin kuma Allah baya kallafa mutum abin da zai iya ba shi yasa infaqi fi sabilillah ciyarwa wanda bai da abinci ka bashi wanda bai da sutura ka bashi wanda ya zo zai aurar da ƴarsa bai da halin da zai ka taimaka masa dukiyanka wannan duk abubuwan nan da kake yi na alheri to shi ne rabonka a dukiyanka dan shi ne za ka je ka tarar a lahira amma abinda ka bari wannan ba naka ba ne ba rabonka ba ne rabon mutane ne da za su zauna su kasafta mai suni mai sulusi mai umusi haka dai su raba su watsi su wanda ya tuna ka shi ne a cikinsu zai maka addu'a saboda haka ake so ka yawaita alheri da abubuwa a cikin dukiyarka fi sarra'i wa dharra'i kuma infaqin nan ya zama a cikin sarra da dharra kana cikin farin ciki ma kana yi kana cikin bakin ciki ma kana yi ba wai mutum ya zo maka yana neman taimako saboda wani abu da ya same ka ka gaya masa magana ka ce kai ba ka ganin halin da nake ciki za ka zo kana tambaya na kuɗi ba a son haka zai yi shi bai san abin da ya same ka ba zai yi bai da labari zai yi shi kuma musibar da ta same shi ma ta fi taka shi ya sa ma har ya manta da taka ya zo ya nemi taimako a wajen ka saboda haka ana so Ubangiji yana son waɗanda suke ciyar da dukiyansu a halin suna cikin farin ciki da kuma halin suna cikin bakin ciki ko an yi musu rasuwa ne ko an yi musu asara ne za ka samu mutum an yi masa gobara gidajensa sun kone wani kuma ya zo bai san an yi masa gobaran ba ya nemi taimako a wajensa kuma ya ɗauki taimakon ya ba wa wannan taimakon ya tafi shi kuma ya dogara da Allah to haka Allah yake so kar wannan ya zo ya nemi taimako ka ce kai ba ka gani an yi mana gobara maimakon ka yi mana jaje ka zo kana neman taimako a in ma ba ka da shi abinda suke da shi ya kare watakin shi bai sani ba ko kuma ba ka da niyan bashi ka yi masa addu'a ka ce masa wane to Allah ya buɗa mana da mu da kai duka Allah kuma ya mayar mana da alherin abin da muka rasa amma kar kai masa zagi ko kuma kai masa fa annabi sallallahu ubangiji madaukakin sarki yace wal kazimi sune masu koye bacin ransu kunci rai kamar yadda na faɗa suke koyewa mutum ne ya bata musu rai kuma ya ci mutuncinsu kuma ransu ya ɓaci ɗin kuma suna da ikon da za su rama ko kuma su yi masa ma fiye da abin da shi ya yi musu ɗin amma sai su ɓoye ba za su nuna masa ba shi ne Ubangiji ya ce walkazimin da masu ɓoyen algai kuncin rai da ɓacin rai wanda aka yi musu annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man kazama ghaidan duk wanda ya ɓoye wani kuncin rai shi kuma yana da ikon da zai nafaza wannan ɓacin ransa a kan wani ya rama amma ya ɓoye saboda wato tsoron Allah to ubangiji zai cika zuciyarsa inji annabi sallallahu alaihi wasallam da aminci da imani lokacin da ka koye hukuncin ranka da abun nan aka ce sayyidina hasan imam hasan dan sayyidina ali yana da wani bawa shi kuma imam hasan din akwai wani doki da yake so in garma ne mai kyau yana son sa yana ji da dokin nan sai ya ce wa bawan sa nan ya dauki dokin ya je ya wanke masa shi in ya wanke masa shi ya sa masa sirri yanzu zai tafiya da shi kuma ya yi da sauri saboda yana so ya fita da wuri da bawan nan ya dauki dokin nan ya fita sai ya je tuku ya sa mashi ya caccake kafar dokin kuma ya dauki jinin jikin dokin da ya shafe jikin dokin da shi kuma ya zauna ya dade har ran imam hasan ya baci ya aika masa ya ce ka dade haka ka kawo min dokin mana ina ta jira shine da ya tashi ya zo da dokin kafarsa duk tana jini kuma duk jikinsa ya shafe shi da jini sai imam hasan ya ce masa me yasa kai haka sai ce ina so in ga bacin ranka ne ina so fata maka rai ne shi yasa ne sai imam hasan ya ce to shedan dai ba zai samu nasara nan ba ya koyi sai ce sai ya ce to ai Allah ya ce wal afina anin nas bayan koye fushin kuma ana so ka yafe ba wai ka koye kawai ba ka koye a ranka bikin cikin ka zauna ka rike mutum a rai to shi ma ba a so a'a bayan ka koye kana da ikon karama din ba karama ba ana so ka yabe ma shine wal afina sai sai na imam hasan yace to an yabe maka kuma bayan an yabe maka ma an iyanta ka kaje kai dani an bar ka kai dani bayan kuma kai dani dokin ma na baka shi to kaga yanzu misali direban ka ne ka aike shi shine misali kace masa ya je dauko motar ka da kake so mar sanji ko kuma abin nan kana sai ya je ya buga motar kaga nan ranka zai baci kuma za ka iya koran sa daga aiki za ka iya ma ka sa aje a daure shi sai kace sai kai tunani to in ka kore shi aiki iyalinsa mai za su ci yana da iyali yana da mata yana da ƴaƴa mai za su ci wannan motar da ya buga kuma bai wuce ka biya dubu ɗari a gyara ba wannan kuma bai wuce sadaka ba mai yiwuwa wani bala'i ne zai zo maka babba ya tsaya a nan kawai Allah ya tsaye da shi sai ka ce masa to kai ba komai kai motar ma na bar maka ita ka je ka ɗauka ka je ka ɗauka ka yi tafi da ita kuma daga yau ma albashinka ka ringa zuwa ka ɗauka ka ringa karɓa kawai amma ba wani aiki da za ka yi kawai ka zo ka karɓi albashinka to wannan shi ne wal afina ala nas ana so ka zama mai afuwa inda makdira lokacin da kake da iko da za ka rama ka zama ka yi afuwa a kan wannan Allah yana so wannan to wannan fa bayani ne da Allah yake yi mana ba ya ce mu yi aikin gaggawa wanda zai kai mu zuwa gafara sannan ya ce yadda zai kai mu zuwa aljanna aljannan na wanda aka tanade ta saboda masu tsoronsa sannan ya shiga bayanin su waye masu tsoronsa shine ya shiga bayani akan wannan ya ce yana daga cikin masu tsoronsa masu ciyar da dukiyansu saboda shi yana daga cikin masu tsoronsa masu yafe wa mutane yayin da suka bata musu rai ba wai karama ba Ubangiji yana so ka zama mai yafiya shi yasa anan ya kawo a ƙarshe ce wallahu yuhibbul muhsinin Ubangiji yana son masu kyautaye wanda suke ihsani shi ihsani abinda ake nufi da ihsani in zaka yi ihsani ba wai sai shine kai wa mutum alheri ba dan yayi maka wani abu ba to wannan shine ihsani cikakke kai wa mutum kyauta ko kai masa alheri ba dan ya maka wani abu ba kuma ba dan kana zaton wani abu daga wajen shi ba ba dan kuma yana da wani dangane da kai ba ba sirikin ka ba ba dan ka ba ba ma'aikacin ka ba
ka yi masa wannan yana daga cikin cikan ihsani amma duk abin da kai wa'ancan masunan sa ihsani kyautaye ne amma ba ihsani irin kai abu saboda Allah baka expecting ma'ana baka sauraron koda godiya ne daga wajen mutum baka sauraron sai ya ce maka ranka ya dace na gode Allah ya saka da alheri Allah ya barkiya ni Allah ya ja kwana Allah ya kaza baka sauraron wannan daga wajen sa kai ne saboda zatin ubangiji to ubangiji yana son irin wannan ihsani da zaka yi wa mutum ko yaushe ya zama kana yi saboda shi ubangiji ya ci gaba da yi mana bayani su waye ne masu tsoron sannan dan karkaza ci wa'ancan kawai su ne sai ce wa'ancan suna daga ciki sannan gashi nan yace wallazina sune wa'annan da idza fa'alu fahishatan wa'anda idan sun aikata mummunan aiki aw zalamu anfusahum ko suka zalunci kansu cikin aikata sako zakarullaha za su tuna Allah atake su ga girman Allah hawaye ya zubo a gidansu zuciyarsu ta tsorata hankalinsu duk ya tashi cewa da wani irin fuska da wani irin ido da wani irin harshe a ranar tashin alkiyama za su ba wa Allah ansa idan ya tambaye su akan wannan laifi da suka yi ko kuma da wani irin ido za su kalli ubangiji idan da ya saɓi Allah da shi za su kalli ubangiji ko kuma jikin da ya saɓi Allah suna tsorace su tuna sai su tuba daga wannan zunubi da suka aikata a nan suka ce idza fa'alu fahishatan ay suka aikata aiki mummuna kaman zina kun san annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min la yasriqu as-sariq hina yasriqu wa huwa mu'min ba wani mu'mini da zai je yayi zina yana cikin imani duk sanda zaka yi zina to ka tabbatar a lokacin da kake zinan nan baka da imani an zare imanin ka da mutum zai mutu a wannan lokaci to zai mutu ne a marasa imani saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana yana cewa al-imanu yazadu wa yanqus imani yana daduwa yana raguwa yazadu bi ziyadati al-amali wa yanqus bi qillatihi yana daduwa da daduwan aiki kana yin aikin alheri imanin ka yana karuwa kana aikin alheri imanin ka yana karuwa kana rage aikin alheri imanin ka yana raguwa kuma kana koma baya annabi sallallahu alaihi wasallam ya taba gamuwa da wani sahabi da ya gamu da shi sai ya ce ya fulan masu ruwayan hadisin masu kifadan sunan shi sahabin saboda ya gargade shi ne yace masa ya fulan la takun ka fulan a gani yace ya fulan ya kai wani kar ka zama kamar wani kana yuqimul layla summa tarak ya kasance yana raye dare yana yin nafiloli kana ya daina ashe babban laifi ne mutum ya fara alheri yana yi kana ya daina idan kaga kana yin aikin alheri aikin ka yana karuwa har malamai ma suna cewa in ka je haji ka dawo in kana so ka gane aikin hajjin kan nan ka tsuffe ne ko an karba ko ba a karba ba ka duba daga dawon kan nan ka sabi Allah kuma aikin ka na alheri ya karu ne ko ya ragu idan ka ga aikin ka na alheri ya karu to hajjin ka karbabbe ne in ka ga aikin hajjin ka an ka ga aikin ka na alheri ya koma baya daga dawon ka daga haji suka ce to akwai alaman tambaya akan hajjinka haka azumi kansa suka ce idan watan azumi ya kare ka kula daga lokacin da aka ce an yi sallah ka kula aikinka na alheri ya karu ne kuma kafi kusa ne da mutanen kirki ko kafi kusa da mutanen banza in ka ga aikin ka na alheri ya karu kuma kafi kusa da mutanen kirki to ka san Allah ya kar azumin ka ayyukan ka duk cikin azumi duk Allah ya karba kuma kana kusa da Ubangiji amma idan ka ga ayyukan ka na alheri ya ragu bayan azumi ko kaga ka koma zuwa mugun aiki da kake yi da kaman shan giya shan wiwi su caca su zage-zage su damfara da sauransu wajen azumi ka daina ka koma bayan azumi to ka san azuminka da alaman tambaya a kai kuma kana nesa da Allah shi yasa ake son mutum ya zama koyaushe yana kokarin neman gafara a wajen zunubi shi yasa wanda ya yi zunubin wanda ya sako mutum ne ya je ya yi zina to idan ya yi zina mala'iku guda biyun nan Raqibu da Atidu Atidu zai tambayi Raqibu in rubuta zai ce kalmata hakuri al'umman manzo Allah za su saurare ka awa 24 ko za ka tuba awa 24 ko za ka tuba in ka tuba to Allah ba zai rubuta maka wannan zunubi ba Allah zai gafarta maka in wannan zunubin fa bai rataye da haƙƙin wani ba misali zinan da kaje kai ba matar wani ka nema ba ba yar wani kaje ka nema ba a'a wace ce mai zaman kanta kaje kai zina da wannan kaga haƙƙin Allah ne kawai akan ba haƙƙin wani akan ka amma kaje ka nemi matar wani to haƙƙi biyu ne akan ka akwai haƙƙin Allah akan ka akwai haƙƙin mijin wannan matar akan ka in ka tuba sai Allah ya yaje maka haƙƙin ka to sai mijin nan shi ma ya yaje maka kaje ka nemi yar wani saboda ya yarda da kai kana shiga gidansa kaje kai zina da ita to akwai haƙƙin uban nan akan ka in ka ce ka tuba sai ka je ka samu uban nan ka gaya masa cewa ka yi zina da ƙinsa ya yaje maka ya ce ya yaje maka sannan Allah zai yaje maka to shi yasa Ubangiji a nan ya ambaci zina da fahisha saboda girmanta Ubangiji a hayan mun faɗa a baya ma cewa yana cewa ka san zina Ubangiji cewa yi kar a ma kusance ta ba wai a yi ta ba ne kar ma ka zo kusa da ita ne kuma ya ce ita mummunar hanya ce kar kowa ya bi ta to waɗannan duka duk da haka Ubangiji ya ce yana daga cikin masu tsoron Allah waɗanda idan sun yi laifi za su tuna Allah za su kuma nemi gafaran Allah za su kwana suna tuba suna istighfari suna kwana suna tuba suna istighfari to wannan Ubangiji zai gafarta musu zunubansu to annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ba mu labarin mutumin da ya kashe mutum 100 da farko mutum 99 ya kashe a 98 sai ji wajen wani malami ya tambaye shi ya ce malaje ala ramana na kashe mutum ne 98 to amma ina neman Allah ya yafe ni zai yafe ni sai ce a Allah ba zai yafe ka ba shi kuma yana da hujjansa a ayan Qur'ani da yake cewa wanda ya kashe rai ɗaya kamar wanda ya kashe mutane ne gaba ɗaya kuma wanda ya kashe mumini sakamakon sa wutan jahannam da haka ya dogara saboda haka ya ce Allah ba zai yafe masa ba sai ce to tunda Allah ba zai yafe mun ba bari in kashe ka sai zama 99 shine sai kashe wannan malamin ya cika ya zama 99 sai ya je wajen wani malami daban sai ce masa Allah raba eh to ni din nan na kashe mutum 98 na je wajen wani malami na tambaye shi fatawa cewa na kashe mutum tizin da fara Allah zai yafe mini yace Allah ba zai yafe mini ba saboda haka sai na kashe shi shi ma saboda haka sai suka zama 99 shine nazo wajen kan tambaya ko Allah zai yafe mini to in kai ne malami ya za ka yi to amma dai duk da haka shi malamin sai yace masa eh Allah zai yafe maka amma da sharadi sai yace to Allah shiga fata mai sharadin yace da sharadin ka bar garin da kake ka je gari kaza akwai bayin Allah mutanen kirki ka zauna tare da su har ka mutu kar ka dawo wannan gari sai yace yayin to shi kuma wannan malami shi ma yana da dalilin sa shi kuma dalilin sa cewa Allah yana gafarta dukkan zunubi sai dai shirka saboda haka ya dogara da wannan aya cewa tunda dai mutumin nan ba shirka yayi ba kisa ne kisa kuma sako ne zunubi ne Allah zai iya gafarta masa amma sai ya bar garin sako din mutum yana garin da yake sako din to shi yasa aka ce malamai suna cewa to shine shi karasa wannan kisa tukun kafin shi shiga wata to shi wannan mutumin sai ya tashi daga wannan garin zai tafi wancan kafin ya je sai mutuwa ajali ta same shi sai ya mutu to kaga sai mala'iku guda biyu suka sauko mala'ikun rahama suka sauko mala'ikun azaba suka sauko kowanne yana cewa wannan mutumin mu ne mala'ikun azaba suka ce wannan mutumin bai taba aikata alheri ba saboda haka wuta zai je waɗannan kuma suka ce a'a wannan mutumin mu ne aljanna zai je saboda ai ya tuba saboda tubansa ne ma ya bar garin da yake zai tafi garin abin to suka kai jidalinsa gaban ubangiji sai ubangiji ya ce to su auna garin da ya bari da garin da zai je ina ne ya fi kusa da shi idan ya fi kusa da garin da zai je shi ne garin mutanen kirki to mala'ikun rahama in kuma ya fi kusa da garin da ya bari garin asikancinsu da alfashinsa to mala'ikun azaba su fi da shi annabi ya ce alal haqiqa ya fi kusa da garin da ya bari din amma saboda niyyarsa ta gaskiya ce ta tuban sai Allah ya jawo garin da zai je ya zo kusa da aka auna sai ya zama ya fi kusa da garin da zai je sai mala'ikun rahama su ka tafi wannan yana daga cikin rahamomin ubangiji ne yake tafiya kuma yana daga cikin sababin tuba da ubangiji yake karɓa son annabi sallallahu alaihi wasallam in mutum yana son manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to zai samu rahaman ubangiji zai samu gafararsa sosai wai ana ba da labarin wani ne a cikin bani Isra'il ya yi shekara 80 baya aikin alheri fasikancin nan ba abin da ya bari amma duk san da ya bude a taura inda aka ambaci sunan manzo Allah a cikin a taura sai ya dauki wajen ya sumbanta da bakin sa shaba idan sa shaba idan sa ya aji haka yake bayan shekara 80 da ya mutu saboda sun san ba mutumin kirki bane sai suka dauke shi kawai suka jefar da shi a daji suka ki masa sallah suka ki su binne shi suka ki su masa ko sai mala'ika jibril a jake ya sauko wa annabin zamanin yace Allah ya ce maza aje ayi wa waliyinsa wancan sallah ta wance ai fasiki ne kaza ka ga ce inna ai masoyin manzon Allah ne masoyin annabi ne bai taba bude at-taura ya ga sunan annabi ba sai ya sumbaci wajen ya dora idansa saboda haka shi kuma tunda masoyin manzo Allah ne Allah kuma masoyin annabi ne to masoyin ka kuma masoyin ka ne saboda haka shi waliyin Allah ne maza su je su yi masa saboda haka soyayyen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cikin asbabu na gafara ka cika zuciyanka da son manzo Allah ka yawaita ambatansa ka yawaita ambatan annabi sallallahu alaihi wasallam a koyaushe wannan zai kawo maka alheri
a gidanka da iyalinka. Ubangiji yace suna tuna Allah a cikin zuciyansu, fastaghfiru li dhunubihim, suna neman gafara ga zunubinsu, kuma sun san wa man yaghfiru dhunuba illa Allah, cewa ba mai gafarta zunubi sai dai Allah. Wa hum walam yasirru, kuma ba su nace akan abin da suke yi ba, ma'ana ba su mutu akan saban ba. Abinda ba a so abu biyu ne a cikin zunubi. Na ɗaya, in Allah ya jarrabe ka da kowane irin sako, karka ce saboda kana yin wannan sakon ka ce halal, karka faɗi haka, ka san sako kake. To wannan shi ne akwai alaman a gaba za ka tuba. Amma in ka ɗauke shi halal, kaga ba ma'ana ranar tuba ke. Wannan yana cikin abubuwan da wa'ansu yanzu suke cewa giya halal ne, menene zinar halal. Wannan duka fasikanci ne, fajirci ne, fita ne daga shari'a, wanda bai dace mumini ya yi shi ba. Sannan na biyu, kana tuban daga zunubin amma kana tunanin gobe ma inda za ka je kai, to wannan ba a son tuban muzuru ake ce da shi da Hausa. A'a, inda za ka yi zunubi a dare ɗaya so goma, amma taubanka tauba nasuha ce kowace, ka tuba tsakaninka da Allah cewa wannan zunubin ba za ka yi ba, sannan shaitan ya sake zuwa ya daure ka, ka je ka sake yi, ka sake tuba, kuma tubanka Allah ya ga zuciyarka, tsakaninka da Allah da gaske ne, ba wai na wasa ba, to da duk tuban naka karɓaɓɓe a wajen Allah. Amma kana tuban ma baka tuba da niyya mai kyau ba, kana so ne an jima dare ya sake ka sake koma gidan giya, ko ka sake koma gidan mata, ko ka sake koma wajen luwaɗi ko wajen karta, to wannan ba tuba ba ne. Shi ne walam yasiru, ba su yi naci ba a kan saƙon da suke yi. Sun san saƙo ne suke yi, kuma sun san ba mai gafarta zunubi sai Allah, kuma ba su yi naci ba a kan zunubin, kuma suka tuba ga Allah. To waɗannan su ne masu tsoron Allah. Wa hum ya'lamun, ga alhalin su suna sanin cewa abin da suke yi ɗin saƙo ne. Kar ka ɗauka abu mai kyau ne, ɗauka saƙo ne, ka san saƙo ne, kuma ka tuba. Malamanmu, shehinanmu suna cewa idan bawa yana saƙo ya gagare shi fari, to ya yi abu guda biyu. Na ɗaya, ya tuna suwaye idan ya haɗu da su zai sabi Allah. Dole akwai abokanai wanda sai kun haɗu ne za ku yi wannan saƙon tare da su, to ka guje musu. Tunda sai kun haɗu da su ne za ka yi saƙon, to kar ka yadda ku sake haɗuwa da su. Na biyu, dole akwai wajen da sai ka je za ka yi saƙon, ko garin da sai ka je za ka yi saƙon. Suka ce waɗannan gari ko wajen da sai ka je za ka yi saƙon shi ma kar ka je wajen. Kaga in baka je wajen ba, baka haɗu da abokanan saƙon ba, to tuba yana kusa da kai daga wannan saƙon da za ka yi. To shi ne hikiman shi wancan malamin da ya cewa wannan mutumin ya ƙaura ya bar garin da yake saƙon ya koma inda baya saƙo. In ka san a Maiduguri in ka zauna dole sai ka saɓi Allah, to ka tashi ka bar Maiduguri. Dan ma'ana in ka zauna a Maiduguri, in har ka mutu a Maiduguri, za ka mutu cikin saƙon nan, kuma za ka mutu cikin saƙo, ma'ana za ka shiga wuta ne. To gwanda ka bar Maiduguri ka je wani gari inda za ka samu mutanen kirki, inda ba za ka sami Allah ba, ka bauta wa Allah. Wannan shi ne ya fi maka a cikin addininka, kuma da koma an karɓi Ubangiji. Ula'ika jaza'un maghfiratun, wa'incanan kan Ubangiji sakamakonsu shi ne zan gafarta musu, ko kuma maghfara, gafara min rabbihim, daga Ubangijinsu. وجنات كان زن سنياسو الجنة تجري من تحتها الأنهار دا ورمي سكي قدو أتركشين إتاتوانتا قال حال حالدين فيها سنا ما سد وما أتكنتا ونعم أجر الآمن ما دل وند الجنة إتتي تزملا جن أيكم wanda aljanna ta zama shine sakamakon aikin sa to madalla wannan lada ya kyautata mu kokari mu aiki inji Allah wanda zai zama wannan shine sakamakon mu aljanna kar mutun ya yanke kauna da rahaman ubangiji aka ce wai bayan an gama zan karasa zamu rufe wannan zama na yau da wannan kisa aka ce bayan an gama hukunci dan aljanna sun tafi dan wuce sun tafi an yi shekaru aru aru dubunnai a cikin wuta dubunnai a cikin aljanna ubangiji sai mala'iku su ji wani murya daga cikin wuta murya daga cikin wuta me yake fada muryan nan yana ya mannan ya hannan ya mannan ya hannan sai Allah ya ce a fito da shi a fito da wannan mai muryan nan daga wannan wuta sun je sun duba mala'iku sai su dawo sai ai ban ga shi ubangiji ce musu yana waje kaza a cikin wuta sai su je su duba saboda ya kone ya zama gawayi ya zama garwashi ya fita ba su fa mutum ko wani abu a wajen sa sai su fito da shi su zo da shi gaban ubangiji sai ubangiji ya ce to a sake masa hisabi sabo tun da ya faɗi ya hannanu ya mannanu sunan rahama ne na ubangiji bai yanke kauna ba shine wannan hisabi na biyun ma da za a yi masa sai ya cancanci shiga wuta sai Allah ya sake cewa a sake mai da shi wuta ana cikin tafiya da shi za a kai shi wutan sai yana waiwaye sai Allah ya ce a tsaya sai ya tambaye shi me yasa kake waiwaye ya ce Allah ai tun a duniya ban ƙebe kauna daga rahamarka ba har muka zo lahira a lahiran ma da kai shari'a ka sa aka kai ni wuta ban ƙebe kauna ba shi yasa nake ta ya hannanu ya mannanu to a yanzu ma da ka fito da ni ka sake hisabi ka ce ban cire kauna daga rahamarka ba shi yasa nake waiwaye ko za ka ce a dawo da ni sai ya ce to a dawo da shi a tafi da shi aljanna to Allah ya sa muna cikin mutanen aljanna Allah ya gafarta mana duk zunubin da muka yi. Allah kar ya sa mu mutu kan sako. Allah kar ya sa mu mutu kan sako. Allah kuma ya rufa mana asiri duniya da lahira. Allah ya ba mu duk abin da muke so na duniya a cikin imanin kuma ya ba mu abin da muke so na lahira shine zama tare da Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam. Allah kuma ya sa mu ga annabi a duniya mu gan shi a farke mu gan shi a mafarki mu gan shi a ɗakinmu mu gan shi a kasuwa mu gan shi a ko'ina Allah ya sa mu zama muna tare da shi a koyaushe ƴaƴanmu da mazansu da matansu da ƴan uwanmu maza da mata da abokananmu maza da mata da makotanmu maza da mata da masoyanmu duk inda ƴan uwa suke musulmi Allah ya sa mu dace a cikin al'amuranmu gabaki daya na duniya Allah kuma ya rufa mana asiri bukatunmu da muka sa a zuciyoyinmu muke ta roƙon Allah kafin azumi da cikin azumin nan duka na alheri Allah ya ba mu su Allah kuma ya ba mu wadata na zuci kafin na aljuhu albarkan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah muna daɗa baka amanan rayukanmu muna daɗa baka amanan imaninmu muna daɗa baka amanan addininmu muna daɗa baka amanan ƙasarmu jiharmu garukanmu gidajenmu da duk abin da muka mallaka iyayenmu Allah ka saka musu da alheri waɗanda suke da rai a cikinsu Allah ka tsawaita kwanakinsu ƙara musu lafiya kuma ka kara musu imani ka kara musu ibada wanda kuma ka kira su zuwa wajenka Allah ka kara musu hasken makwanci ka kara musu kusanci da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam
malamanmu duk Allah ka saka musu da alheri wanda duk ya koya mana alifun a cikin harkan ilimi Allah ka saka masa da alheri Allah ka biya masa bukatun sa na alheri duk wanda ya riko da hannunmu ko ya shiryar da mu a cikin tafarki na gari Allah ka yi masa jagoranci a cikin al'amuransa Allah ka rufa masa asiri shi ma a duniya ka rufa masa asiri a lahira albarkan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mata da suke neman aure Allah ka ba su aure maza da suke neman aure su ma Allah ka ba su aure in ka ba su ka ba su zuriya mai albarka albarkan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ɗan uwanmu da ba su da lafiya da suke zaune a asibiti ko suke a gida ko suke tafiya da rashin lafiya Allah ka ba mu lafiya ga baki daya albarkan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ka karbi azumin mu Allah ka karbi nafilolin mu Allah ka karbi ciyarwar mu Allah ka karbi duk abubuwan da muke a cikin wannan wata Allah kamar yanda ka nuna mana farkon watan nan lafiya ka nuna mana tsakiyar sa lafiya ka nuna mana karshen sa lafiya ka sa mu yi sallah lafiya albarkan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق اليوم الدار العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله